Alƙalaman na kunshe ne cikin wani rahoto da hukumar NBS ta wallafa a ranar Alhamis din makon jiya, wanda ya nuna daga cikin kiyasin yawan 'yan Najeriya miliyan 200 fiye da miliyan 133 na cikin kangin rayuwa saboda tsananin talauci. Daga cikin wannan adadi, in ji rahoton, mutane miliyan 86 mazauna yankin arewacin Najeriya ne. Rahoton ya biyo bayan wani ƙwarya-ƙwaryen bincike ne na tsawon shekara guda da hukumar ta NBS ta yi a jihohi 36 da yankin Abuja, bisa haɗin gwiwa da wasu hukumomin ƙetare da suka haɗa da UNICEF da kuma UNDP.
Shekaru kaman 15 da suka wuce, ina noma ko kuma ina sayan abincin da zan ci a shekara ko shekara ɗaya da rabi. Amma a yanzu, wallahi zikir zan samu abin da na sai kwano ɗaya ma. ‘Ya’yana 14, matata ɗaya.
Yanzu can asibiti?
Wake zancen asibiti. Yanzu haka ina da mara lafiya guda biyu a gida. Suna gida a kwance. Ina da kuɗin da zan kai su, ana magana abinci.
Ismail Muhammad Dambata. Ni Sama'ila, ni ma ina cikin talaucin. Wallahi ina ciki. Dalili yanzu ni mai sana'a hannu ne, amma saboda talaucin yanzu na fi sati huɗu ban yi aiki ba. Rayuwa ta yi tsada, kuma ba ka da abin da za ka yi ga ‘ya’ya, ga iyali, ga ‘yan uwa. Da masu kuɗin ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan, daga su sai ‘ya’yansu, sai matansu, sai ‘yan uwansu.
Wasu ‘yan Najeriya kenan dangane da wannan rahoto na hukumar NBS. Magidanta 56,000 ne aka tattauna da su kan yanayin rayuwa a fannoni daban-daban a yayin binciken, inda sakamakon ya nuna mazauna jihar Sokoto na kan gaba wajen fuskantar wannan ƙalubale. Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero Kano, ya ce baya ga ƙalubalen tsaro da ƙarancin masana'antu a galibin jihohin arewacin Najeriya, akwai ƙarin matsaloli da suka jefa lardin arewa cikin wannan yanayi.
Akwai tsare-tsare da gwamnati take yi wanda ba sa taimakawa arewacin Najeriya. Misali, idan ka duba baya ga kudin man fetur da aka raba, kudin da aka fi samu a yanzu za a iya cewa haraji-haraji, musamman wannan haraji na BAT. Shi haraji na BAT, duk gari ko duk kasuwar da aka siya abu, a nan ya kamata a ce an biya wannan harajin. To amma sai a rinka tare harajin, misali daga Lagos, daga Ogun, a kamfaninnuka, gwamnatin Lagos da gwamnatin Ogun sai su karba. Sannan zaka ga da yawa bankuna da kamfaninnuka da muke da su a arewacin Najeriya, duk lokacin da suka tashi biyan kuɗin haraji ko sauya lambar su ko wani abu da ya shafe su, Lagos ba ake komawa a biya ba a Kano ba.
A nasu ɓangaren, masu nazari kan kimiyyar halayya da zamantakewar bil'adama sun ce rahoton na hukumar NBS ya ƙara haske yadda talauci ke barazana ga tsarin zamantakewa a tsakanin 'yan Najeriya.
Shi ɗan adam buƙatunsa akasari ba sa samuwa idan babu walwala, kuma walwalar ɗan adam ba za ta samu ba sai yana samun abin tasrifi da zai amfanar wa kansa kuma amfanar da wani. So a lokacin da aka ce an raksa ko an gaza samun wannan saboda talauci, to ne yana nuna maka za a iya rasa aminci, za a iya rasa yarda, za a iya rasa ba da gudunmuwa. Miyagun ayyuka za su karu, musamman a yanayin da muke ciki na siyasa. Hatta zaɓuɓɓukan da za mu yi, wannan matsalar ka iya shafar nagartar zaɓen, domin mutane ka iya saida ‘yancinsu saboda yanzu suke kallon rayuwar. Me za a bani na biya buƙatata ta yanzu da suke ta'addabe ni?
Farfesa Abdullahi Mai Kana ma da kike na masanin kimiyyar halayya da zamantakewar ɗan adam a Jami'ar Bayero Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.